يا الله يا الله نرقى الله نكينا نرقى بروتك تهك ميبا كودا مها تنبيا نكيدا كودا مها تنبيا نكيدا
Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba, Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka fara nazarin ci gaba ko kuma akasin haka da aka samu a fannoni daban-daban na rayuwar mata a kasashen duniya yayin da ake ƙara haska fitila kan harkokin mata a wannan watan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kebe domin nazarin gudunmuwar da mata ke badawa a ci gaban al'umma. Sai dai za a bi mu bashin ci gaban wannan makalar ganin ƙalubalen da ake fuskanta kan harkokin tsaro a Najeriya. Bayan sace dalibai da waɗansu jami'ai kusan 300 a makarantar LEA ta Kuriga da ke jihar Kaduna, kana kuma kwanaki biyu da suka shige aka ƙara satar waɗansu mutane 87 bisa ga rahotanni shekaru 10 bayan garkuwa da 'yan matan sakandaren Chibok 274. Taka shirin domin iyali ya karɓi bakuncin Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka mai ritaya tsohon daraktan hulɗa da jama'a kuma mai magana da yawun sojan ƙasa na Najeriya da Madam Tasin Digata, wata wadda aka yi garkuwa da ita har sau uku. Madam Tasi ta fara da bayyana abin da ta lura da shi kan wannan lamarin.
Abu kaɗan da zan iya fara faɗa shi ne na je tare da su daji ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba kuma mun hira da su a dajin waɗansu ana magana da su ko da ana dukan mutum da ana ɗan magana. A cikin magana da muka yi nake tambayarsu ya aka yi ne suka ce su talauci da wahala da kuma yadda suka samu kansu ne ya kawo su ga wannan sun ce yunwa ya musu yawa. Amma ɗaya daga cikinsu wanda na san ya yi karatu ma da makaranta abinda ya ce min shi ne waɗansu Fulani ne daban suka yi musu satista a cikin shanu ba su da komai babansu ya mutu don haka shi a matsayin babban yaro yana da abu ya kamata ya yi wani abu ya taimaki 'yan uwanshi tunda babansu ya nuna musu hanyar makaranta don haka shi zai shiga kidnapping aka introduce shi cewa wata sabuwar business hanyar samun kuɗi shi ne ya shiga kuma domin ya samu ya biya bukatu. To abinda na samu sai san daga waɗanda suka yi garkuwa da ni.
To General Kuka Sheka ka ji bayanin nata a lokutan baya lokacin da aka fara waɗannan hare-haren ƙungiyar Boko Haram ɗin nan ɗaya daga cikin hujjojin da ake bayarwa na samun musamman matasa suna shiga irin waɗannan ayyuka shine talauci. Ka ji bayanin nata?
Eh na ji ƙwarai da gaske kuma dalilan da ta bayar yana kan hanya ko da yake ɗaya ne daga ciki. Din dalilai da suka kawo wannan munar tabiya ta ko sana'a ma za a ce ba don komai ba akwai dalilai da dama da ake garkuwa da mutane amma galibi haka ta si samun nasaba ne a wuraren da ake rikici. Akwai dalilai na siyasa, akwai dalilai na tattalin arziki da dai makamantansu. Misali in kika yi la'akari tun filazin lokacin da wannan bangare na kudu maso kudu wato Niger Delta suka sami nasu rikici an yi garkuwa da mutane. Akwai kuma wanda ya jibanci kamar addini misali arewa maso gabas lokacin da Boko Haram ta rika garkuwa da mutane musamman ma abinda ya faru kusan shekara 10 da suka wuce da aka sace 'yan matan sakandare ta garin Chibok kusan su 200 da 'yan kai. So sannan idan ki kullo arewa maso yamma dalilan su ma suna da dama shi bai jibanci ya jibanci addini bai jibanta ba amma abin ya samo asali da rikici da aka samu tsakanin galibi makiyaya da kuma manoma wanda galibinsu Hausawa ne da Fulani. yawa to sai ka rance saboda ba a yi matuƙa hanci ba har wankin gula ya kai mu gare ba dan kun ga mutane su farka daukar doka a kansu misali da idan aka zo aka yi banna a gonar mutum za a yi kiyashi hukuma za ta yi a biyadiya daga nan a sasanta sai kasance ba ma haka ba su kansu manoman sun je suna nuna nama makiyayan wata sa su kwace masu dabbobi su masu banna su kuma sukan ba da goran gayyata su dauki fansa to abun har ya kai ga kamarin da ya kai ga haka ba ga wannan kuma za a la'akari da cewar galibin kuma wasu wurare akwai ma'adinai da aka albarkatun da suke karkashin kasa yanzu wasu masu kudi ma sun yi amfani da wannan damar aka sa da wasu mutane to kuma su waɗanda ake sa suna wannan aikin su da cewa ai sana'a a ce magarkwa da mutane amma abin da yake da za a yi la'akari da shi cewar shi duk sanda daga tsohon banza to yaron banza ne ya girma galibi waɗanda suke waɗannan aiki na ta'addanci na garkuwa da mutane ba su da dalilin da za su yi haka duk da akwai dumamai yanayi da ya sa wurin noma da kuma mutane manoma sun abin nan din zabubbuka da sauransu abin da ya sa na ce haka shi ne maimakon garkuwa da mutane a yi fansa ka sami kuɗi ka je ka koma wata sana'a dama can ba wata sana'a suke su ba galibin shugabannin su ka kafa idan ka duba la'akari da tarihin su zaka ga an tsuwar dukkansu gagararru ne tun suna ƙananan yara aka bar su tun daga iyaye har hukuma har suka kai kamarin da suka kai sannan sai bugu da ƙari kamar yanda ne bayani akwai rikicin da ya faru a wasu sassa na Afirka misali kasar Libya da Mali yanzu kuma ga Sudan akwai makamai da dama kuma Najeriya tana da arziki nan ne makaman suka so suka samu shiga hannun mutane to da waɗanda suke fitar shanu sai suka ga an yi garkuwa da mutum an biya miliyan to dan me yasa zaka dauki saniya da ko 500 wata take ba to kin ga waɗannan abubuwan su suka taru suka tafi sannan bugu da ƙari da ake cewa talauci ne da rashin aiki maganar nan da ake yi ina ganin Najeriya tana da mutanen da suka fi kowa talauci kuma cikin waɗanda suka yi talaucin nan galibin su akwai waɗanda ma ba su da abincin da za su sha a za su ci amma ba su shiga wannan ta'addanci ba kuma galibin waɗanda ake musgunawa mutane ne waɗanda ba su ji ba su gani ba su kansu ta kansu suke misali ƙauyuka da zarar yau ake garkuwa da mutum ko da guda ɗaya ne aka ce a kawo miliyan ɗaya ko biyu an ta gayyara wannan ƙauyen saboda an waye gari mata har kayan ɗakin suke sayarwa ana sai da gonaki ana komai kuma ni har yanzu ban ga wani wanda ya garkuwa da mutum ba ko kuma wani ɓarawo da ya ce yana ya sami jari ya yi garkuwa ba ya koma wata sana'a to kin gani ba da nuni bane a ce wai saboda babu ta sa suke wannan duk da dai yana cikin ɗaya daga cikin abubuwan da suka taru suka tasiri saboda hakikanin gaskiya ba aikin mutane suna cikin mawuyacin hali sai dai kawai akwai waɗanda suke taimaka musu su waɗannan masu garkuwa da mutane wato waɗanda a turanci ake ce mai koma
wato bari in koma kan tasi don ka taɓo wani abin da ta taɓa bayyanawa kwanan baya kamar yadda ta bayyana su an sace ta har sau uku daga cikin bayanin da kika yi madam tasi akwai batun da shi janar ya taɓo din nan cewa akwai waɗanda suke sanar da mutanen nan
haka aka yi domin ko da muke daji din sai da suka ce min ai waɗansu ne suka ba da ku don haka akwai wannan da ake ce da su informers su ma suna yi domin su samu kuɗin har yanzu maganan ko kishin wani ake wani abu dai da ya sa informal duniyar namu ne ya biya lalace haka da mutane da kuke zama da su a wuri daya watakila ma ka a taimake su sosai ne amma su ne za su zama masu ba da suranka a ce a ji a ɗauki wane a ji a ɗauki wace wannan su ne informal ɗin.
To Allah ba mu wadatar zuci da mutunta juna abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba ku ji dalilan da ya sa jana kuka ce kai ke ganin wannan lamari ke ƙara ƙamari da kuma matakan da za a yi ɗauka na dakile shi. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Brigadier Janar Sani Usman Kuka Sheka da Madam Tasin Digata sai kuma Dadi Balyawe da ya daidaita sautin shirin. Masu iya magana suka ce zama lafiya ya fi zama ɗan sauki. zaman lafiya kuma yafi dukiya. Kai ma kana da gudunmuwa da zaka iya badawa ga shawo kan wannan lamari a inda kake. Da alheri.
Ai mata su ne duniya, su ne dadin duniya. Mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi dan su ne, ashe mu maza ba.